This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da mita 31.49 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Niger, ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol dukka akan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar an tashi lafiya. Kuma ina tare ne da
Ibrahim Kalmasi Garba ga kanun labaran. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kirata ba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya mai manufar kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar. Akalla mutane 22 ne suka mutu, fiye da mutum 120 kuma suka ji raunuka sakamakon wata fashewa jiya Litinin da dare a Bangkok, babban birnin kasar Thailand. Sannan masu ayyukan ceto na shirin kaiwa ga tarkacen jirgin saman Indonesia mai dauke da mutane 54 wanda ya fadi a wani tsauni ranar Lahadi a Papua.
To, kanin labarin kenan. Bayan labaran duniya.
Kowace makaranta, kowane asibiti, kowane library, duk wani wuri da za a hanya wani ya je gini bisa muna nan muna bincika a hankali kuma insha Allah za a rusa don a gyara.
Gwamnan jihar Kaduna kenan Malam Nasiru El-Rufai akan batun rushe gine-gine a jihar Kaduna. Muna da ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji hira da Abdullahi Dikko Inde, shugaban hukumar Custom ta Najeriya akan murabus ɗin da ya yi. Kada kuma amince, Aliyu Mustafa zai gabatar da tsaka mai wuya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kirata ba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya mai manufar kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar wadda ta share watanni 20 tana yi. Masu shiga tsakani a tattaunawar da aka yi a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha, sun ce Mr. Kiir ya ce masu yana buƙatar kwanaki 15 don ya koma gida ya tuntuɓi ɓangarori daban-daban kafin ya rattaba hannu kan yarjejeniyar. Wannan shawarar da ya yanke ita ce tangarɗa ta baya-bayan nan da aka samu a tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Sudan ta Kudu da 'yan tawaye, wadda ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka IGAD a taƙaice ta shirya tare da taimakon wasu ƙasashe da dama ciki har da Amurka da China. Da muryar Amurka ta tambaye shi ko wannan na nufin kenan za a ci gaba da yaƙi a Sudan ta Kudu, sai mai magana da yawun 'yan tawaye Stephen Farr ya ce da alama. Jagoran 'yan tawayen Riek Machar ya ce ya yi mamaki da yadda Mr. Kiir ya yanke wannan shawarar.
Akalla mutane 22 ne suka mutu, fiye da mutane 120 kuma suka ji rauni a sakamakon wata fashewa ko tashin bom jiya Litinin da daddare kusa da wani wuri da ke da farin jinin 'yan yawon bude ido a Bangkok, babban birnin kasar Thailand. Takwas daga cikin waɗanda suka jikata 'yan ƙasashen waje ne. Fashewar ko kuma tashin bom ɗin ya auna wani wuri ne da ke da gine-ginen otal-otal da kantina inda ke da farin jinin 'yan yawon bude ido. Kamarorin bidiyo sun ɗauki lokacin da bom ɗin ya tashi a daidai lokacin da motoci da kuma babura suke wucewa a wannan wuri da ke da cinkoson mutane. Jim kaɗan bayan arkuwar wannan al'amari ne wakilin muryar Amurka Steve Harmon ya isa wurin. Ya ba da labarin cewa ya ga gawakin mutane da aka rufe da fararen ƙyallaye da kuma wasu ɓangarorin jikin mutane da ke watsa a kan titi. Jami'ai a wurin ba su yi ta baban cewa an kai harin ne da niyyar kashe mutane da kuma jawo cikas ga harkokin da suka danganci 'yan yawon bude ido baƙi da ke wakiltar kimamin kashi 1 daga cikin 10 na tattalin arzikin ƙasar. Babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin, hari mafi muni da aka gani a ƙasar tun makonni farko na arangamomin da aka yi tsakanin jami'an tsaro da masu ƙin jinin manufofin gwamnati a shekara ta 2010 da suka kashe fiye da mutane 90.
Masu ayyukan ceto za su kutsa cikin wani wuri mai mawuyacin fasali a yau dinnan Talata don kaiwa ga tarkacin wani jirgin saman jigilar tafiya na wani kamfanin Indonesia mai dauke da mutane 54 wanda ya fadi kan wani tsauni ranar Lahadi. Wani jirgin Century ya hango baragwazon jirgin na kamfanin Trigana mai lambar tafiya 267 a lardin Papua dake gabas da safiyar jiya Litini. Jirgin samfurin ATR-42-300 mai amfani da injinan farfela biyu an daina ganin sa a mahangar rada jim kadan kafin lokacin da ya kamata ya sauka a Oxville bayan wata yar gajeruwar tafiya daga Jayupara. Masu ayyukan ceto na Indonesia sun tsaida aikin neman da suke yi jiya Litini bayan da mummunan yanayi da irin fasalin wurin suka kawo cikas ga aikin. Jirgin na dauke da matafiya 54 da ma'aikatan jirgin ciki har da yara da kuma kusan dala 470 da gwamnatin za ta raba ma iyalai matalauta. Babu wani bayani kan waɗanda suka rayu. Shugaba Joko Widodo ya gaya ma manema labarai cewa ya umarci ma'aikatar sifiri da ta ƙara inganta tsarin zirga-zirgar jiragen sama don kaucewa haɗari irin wannan nan gaba.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan ƙasar Pakistan ta ce an kashe akalla 'yan yaƙin sa kai 50 jiya Litinin a lokacin da aka kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan makuyar 'yan yaƙin sa kai a arewa maso yammacin ƙasar a kan iyakar ƙasar da ƙasar Afghanistan. Wata sanarwar da rundunar soja ta gabatar na cewa hare-haren da aka kai da jiragen saman yaƙi a wurare biyu na yankin Waziristan sun kuma lalata ɗimbin makamai. Fiye da shekara guda kenan da rundunar sojan Pakistan ta kaddamar da kai hare-hare a kan 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Taliban a yankin Waziristan. An kuma kai hare-haren ne kwana ɗaya bayan da wani mai harin ƙunar baƙin wake ya kashe ministan harkokin cikin gidan lardin Punjab, Suja Kanzada, tare da wasu mutane 14. An kashe ministan ne a gidansa da ke gundumar Attock, kimanin kilomita 100 arewa maso yammacin Islamabad, babban birnin ƙasar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah waje da harin kuma ya ce babu wata hujjar yin ta'addanci.
Amurka ta dage kan matsayinta na cewa lallai jami'an da China ta turo su tsare tare da matsalamba ma mutanen da China ke farautar su koma gida su daina. Jiya Litini ma'aikatar cikin gida ta ki cewa komai kai tsaye kan zarge-zarge waɗanda jaridar New York Times ce ta fara bayyanawa. To, amma ma'aikatar ta bayyana ƙarar cewa aikata hakan ba tare da tuntuɓar Attorney General ɗin Amurka ba laifi ne. Wannan haƙiƙa babban laifi ne a dokar Amurka, a cewar wani mutum wanda wato ke bayyana ra'ayin wato gwamnatin.
Labarin duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya aiko mana da rahoton cewa a daidai lokacin da wasu al'umma jihar Kaduna ke ci gaba da cece-kuce game da shirin rushe gine-gine da gwamnatin jihar Kaduna ke yi ba tare da biyan kuɗin diya ba.
A ƙarshe gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Irfa'i ya fito fili yana gaya wa 'yan jihar cewa duk wani mai takarda ta haƙiƙa za a biya shi diya kafin ma a buge gidan nashi. Gwamna Malam Nasu Irfa'i yana wannan jawabi ne lokacin da wasu ƙungiyoyi suka kawo mai ziyarar mu baya a da goyen baya.
Makarantunmu da asibitocinmu wanda an yi su ne don talakawa su samu sauƙi, ba za mu yarda wasu azzalumai su ci filayensu ba. Amma duk wanda gwamnati ce ta kuskure ta ba shi fili da takardu kuma kafin ya gini ya samu daman gwamnati kafin ya gini, dole ne gwamnati ta biya shi diya kuma ta bashi wani fili. Saboda haka muna nan ko ina za a yi wannan gyara sai an yi bincike an tabbatar da wayanda suke da takardu da wayanda suke gini da izini.
To, ko meye dalilin gwamnatin jihar Kaduna na buge gidajen da aka gina a makarantar Al-Huda-Huda ba tare da ta ba su diya ba?
abin da ya sa muka fara da Wuda-Wuda College a Zaria. Duk wayanda suka yi gini a Wuda-Wuda College ba su da takarda, ba su da izini, shi yasa muka fara da su. Amma muna nan kowace makaranta, kowane asibiti, kowane library, duk wani wuri da za a hanya wani ya je gini bisa, muna nan muna bincika a hankali, kuma insha Allah za a rusa don a gyara.
Wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin da suka kai wannan mubaya'a dai sun faɗi dalilin su na marawa gwamnatin Malam Nasir Rufa'in baya. Alhaji Haruna Alhassan 313 shine shugaban kungiyar direbobi ta NURTW da ke cikin waɗannan kungiyoyi.
Dalili na wannan zanga-zangar lumana, duk yayin da dan adam yake yin wani abu, idan kuskure ne a taru a gaya mishi, idan gyara ne a nuna godiya.
To sai dai fa wasu matasan ƴan siyasa a jihar ta Kaduna irin su Muhammad Bello Iliyasu na ganin akwai loje cikin nadi game da wannan ziyarar goyen baya.
Abun kunya yau wai an tara yara an hana su sana'a, ba a ba su aikin yi ba, in banda rushe-rushe kun ce za ku kashe bangan siyasa. Amma abun mamaki alƙawarin da ku ɗauka gashi kun taro yara ba aikin yi, sun toshe hanya, wai sai malam sai malam sai malam. Kuɗin talakawa wanda aka yi tattali saboda a taimaki talakawa, shi suka ɗauko suna campaign, suna rusa mutane gida.
Isa Laulikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Mun gode Isa. Shugaban hukumar Custom Abdullahi Dikko Inde ya yi murabus bayan ya yi shekaru 6 a kan wannan mukami. Jim kaɗan bayan da shugaban Muhammadu Buhari ya yi bikin jinjinawa shugaban hukumar Custom ɗin a jihar Litinin, wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya samu damar zantawa da shi Abdullahi Dikko Inde. Kafin ku ji abubuwan da shugaban hukumar Custom ɗin ya ce, sai da.
Shugaba Muhammadu Buhari ya yaba wa Dikko Inde akan nasarorin da hukumar Custom ta samu a shekarun da ya jagoranci ta furka ƙarin kuɗaɗen haraji da kawo sauye-sauye na zamani wanda ya inganta al'amuran hukumar idan aka kwatanta da sauran takwarorinta na duniya baki ɗaya. Inda shugaba Muhammadu Buhari ya masa fatan alheri akan ayyukan da zai yi gaba na rayuwarsa. Bayan kammala ƙwarƙwarin bukin ne na tuntuɓi Abdullahi Dikko Inde,
na je kafin in rubuta wannan takardana zanna da shi shugaban ƙasa, ya yi mana mutunci gaya domin bayan ya fahimci kusan abubuwan da na yi, ya abin nan ya yaba ƙwarai da gaske, kuma ya ce mana, ya ce to saboda yanayin yadda ƙasarmu take, ya ce duk abin da kai man bayani rubuta shi ka kawo mani, kuma ka nuna cewar lallai ka kake son ka tafi ba kuma da wani matsi ba ko wani abu. To na rubuta mashi cikin yadda Allah ya bani takarda ta yabo, kuma ya ce lallai in zo mu yi hannu da shi saboda duniya ta ga cewa lallai ni ba kurata aka yi ba, ni ne da kaina bisa kashin kaina saboda aikin da nayi na ƙasa ina son in huta. To yau din nan naje na same shi a cikin irin dan hoto din nan da ake dan lit dan bidiyo haka, cikin aiki na dunkule shi na shekara 6 da ya mana godiya, ni kuma na ba shi kyautar wannan. To yaya ji daɗi ƙwarai da gaske, yaya ba ya gode, kuma ya ce ƙofar shi buɗe take, duk sanda nake da shawara ba ni da shamaki in zo in yi mashi saboda in ba shi shawara saboda yanayin aikin da ya ga na ƙware a bisa shi.
To ko menene dalilin da ya sanya a daidai wannan lokacin kai kake ganin lokaci yayi ka aje ake?
Yawa, to ai ka gani in ba a matsabo ne ba zai shiga ba, kuma shin yau shi ne za mu ci alhamdulillahi? Don in mutum bai san da zai ci alhamdulillahi ba, to ai kaga akwai matsala. Kuma alhamdulillahi din nan ba wai a'a abinda kai kai makanka ba, abinda kai makasa da kuma abinda kai ka tabbatar da yana kana da shi a ƙasa. Idan yau zan ce sai na tsaya har sai an ce in tafi, ko kuma sai na tsaya har lokacin da na ritaya, yana nuna cewar abinda din nayi ba wai bai da goyon baya kamar abinda ake kira back up a turanci, cewa ba mu wanda za su ci gaba da yi, kuma bai yi ingancin da nake tunani ba. Amma insha Allahu yaran da na dauka, ina da tabbacin cewar nan da shekara 30 gidan Custom bai da haufi. Wannan na cewar ayi account bai daya na gwamnati, mu tun 2010 muka fara yin wannan, gwamnati ma ta sa a koya daga gare mu, saboda haka babu haufi, babu shakka da cewa wai Custom mu muna ma gaba da wannan, komi kuɗi su tahi asusun gwamnati babu tasha ba inda suke tsayawa. So kaga duk abin da aka kirkiro yanzu mu muna gaba da shi. kusan kace kana nan kana koma gehe guda kana kallon yara suna abun nan to alhamdulillah.
Shugaban hukumar kwastam mai barin gado kenan Abdullahi Diko Inde Umar Faruk Musa muna Amurka a Abuja Nigeria.
Haka ne ana kuma tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai a kimtsa a saurari tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da kuma saduwar mu a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wai gaskiya ne gwamnatin jihar Kano Sabo Abdullahi Umar Ganduje ya nace dole lalle sai ya kashe kusan naira miliyan 100 wajen gyaran gidan mataimakin sa, bayan kuma an ce gidan da mataimakin nasa yake ciki a yanzu yafi gidan da ake nema a yau kwaskorima din haduwa. To kafin mu kai ga maganar Kano, bari mu gama da maganar Adamawa, inda can ma maganar kashe naira miliyan 100 ake yi domin wai a baiwa malamai gara basa su je su yi jihar adda samun zaman lafiya, abinda ke fusata mutanen jihar ta Adamawa irin su barista Joshua Sunday Igra.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ce wai gwamnati ta zo tana magana za ta cire kuɗi ta ware makudan kuɗaɗe wajen miliyan 200 domin a ba malamai su yi addu'a. Ni dai a gaskiya iya sani na ban taba sanin ana biyan addu'a ba. Kuma al'umma ta Adamawa a ce wai mu kafin a samu malaman da za su zo su taya mu addu'a domin Ubangijin Allah ya fishe mu daga wannan masifa na Boko Haram, sai dai an biya su. To a gaskiya ban san ko kaman jihar Borno biliyan nawa za su kashe ba da kuma Yobe. Wannan ya nuna gwamnati akwai matsala.
Haka, to wannan fadi tana faruwa ne yayin da har yanzu ba a gama warware jayanjar da ke tsakanin manyan kusoshin wannan jihar ba da ke neman tasiri a harkokin yau da kullun na jihar din, kamar yadda za ku ji a wannan kashi na ƙarshe na muhawarar da muke saurare tsakanin Lawal Ahmed da kuma Hussein Gambo Bello na Kura, wanda ke cewa ai tun lokacin zaben shugabannin majalisar dokokin Adamawar abin ya samu asali.
Dukkaninku ku zamu da bari mu taba wani batu, shine na batun kan cewa zaben majalisar dokokin jihar Adamawa na gagaki an zargi shi tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da takarawa, musamman ma wanda ya tunani kan cewa shine yake so ya zama kakaki. Amma sai kuma gashi bangaren su wanda kuke gani kaman cewa a bangaren yako ne su suka ci na
sai bari baka amsa. Kabiru miji yawa na farko idan ka tambaye shi. Kabiru ne dan gidan Jauro ne, dan Jauro ne, dan yar Jauro ne. Jauro na ba da ina zuwa. Ina zuwa misali dai kana ji ko me ya hada tsohon mataimakin shugaban kasa da zaben jiha? Ana zabe a Abuja speaker da senate, me zai kawo shi yazo ya ce zai sa bakin shi a zabe? Abu ne wanda kullum idan ka taki batawa sai a ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza, saboda Allah da Annabi mutumin da aka bashi a zabe ya raka wanda zai je tsaya zabe a zaben bankin duniya, shi kadai fa ya wakilci shugaban kasa ya je dawo da wannan zabe wannan ya ci zabe. To menene yana zuwa, menene zabe?
Zan ba shi speaker na da ma zan baka lokaci. To amma lokaci kaji abin da ya faru, amma me yasa lokacin da kukurka ga bangaren kukurka ganin kanta kun kada bangaren a tuku kuka ta murna, wato lokacin da aka da rufai na Gombe,
wato abin da ke faruwa kasan siyasa a kullun ka bar masu yi su yi ta. Kaga da aka zo siyasa na speaker mun sha ga mutane cewa abu ne da ya zabe majalisa, ku bar ɗan majalisa je su yi kayan su. A tagace mu a jam'iyyance ba mun kira su gaba ɗaya mun ce dukan su ku ɗayan jam'iyyar APC ne, duk mai son neman tsaya takarar speaker je tsaya, kuma ku kuke da ƙuriya duwa kan muna ba da shawara kar wani daga waje ya shiga wannan magana. A kashin gaskiya ina son ga ba siyasa so mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar dan siyasa ne ba gari a ciki, amma problem nashi shine yaran gidan shi magwa ba shi ba sa ga mishi gaskiya. Bai kamata a ce lokacin da aka zo magana speaker na House of Assembly a ce sun sa siyasa bakin shi a ciki ba, saboda ya kira meeting akwai mamomin da ya kira gidan shi so ka su bar mu wane. So wannan abun sai yasa wace suka gangop suka ce tunda ya fi son wane zamu kada wannan, shine problem da muka samu. Kaga da a lokacin bai sa bakin shi ba, maybe ba mamaki wanda yake so din natural ya zabe shi, amma kasancewa yayi appointing ya ce dole ku bar mu wane, shi yasa su kuma suka ji za su kada wannan su ga me zai faru. Kaga din wannan, kaga wannan a siyasa a takaice, kaga a takaice sun yar mishi da mutunci shi da yake da shi na siyasa, saboda bayan da za a yi ka sani wannan abun a matsayin ku ne yaran sai ku ba shahara ranka dade kar ka shiga magana saboda magana ne yara kuma wallahi a siyasa duk lokacin da koya kake da shi idan kana ka fuso daya sauran za su taru kan daya don haka ya kamata da a wannan lokacin ya ce ba ruwan shi ya ce musu dukan ku kuje ya ayana ne duk wanda ya samu nawa ne ku zo mu 12 bon amma aka sa shi yaran tufan kanshi da daya shi yasa sauran ai da masu hudu ne su uku ne sauran sai suka hadu suka mara mutum daya suka tafi don su tabbatar cewa wanda yake so bai samu ba wannan shi da abin da ya faru kana kara kanka rage
kai a matsayinka na shugaba ne a jam'iyya kake magana ni a matsayina na shugaba da Makonsan City din kuma mai ra'ayin a zabi cancanta a kowane lokaci abin da nake fada kan kenan ko ba gaban ba jam'iyya ba mutum amma jam'iyyar mu ta kawo membobi waɗanda suka zama za su zabi shugaba ko ba gaban a kullum aka ce shugaba yana da bukata a sa shi ya duba wane ne ya kamata ka fahimta tsohon mataimakin shugaban kasa ina dada jajjarda maka yana kiran yaran gida wane ne yaran gidan nan wanda ba za a mention sunan su ba yau idan aka ce in kira yaran gidan da suke bata gidan yako zan iya riga suka mata lana zai riga mata amma ba kiran sunan nan da ba zan kiran sunan ba misali zan kira mata 30 wannan zuwa ba kiran sunan na yadda ko yanzu ma da aka kife gwamnatin mu kam tai na fitar da kanki ne ai ta hanya guda biyu na farko za mu gode wa gwamnatin mu na yanzu Muhammadu Bindo Jibrilla na ko ya rage albashin shi na biyu abun da ya kokari ya kauce din nan kife wanda aka yi da akan ma maganar shiga jirgi yace ticket ne kawai da daga kamar ina zuwa dai maganar shigan da tsohon mataimakin shugaban kasa ko yaran tsohon mataimakin shugaban kasa wannan ana neman sanadi ne ka ta da yana lokaci ai lokacin da PD
wanda rabo Hussein ne kamanta muna amfani da lokaci kamar da ka tabo kan cewa shi gwamnati ya ga ya samu ya kwaci kansa kamar yadda kai da
ka ce
amma ka kamanta kan cewa cikin wadanda ya nada a cikin tawagar sa kuma sai ta da shi na farko dai babban jami'in gidan gwamnati da gidan yaku fito a siyasar APC akwai jami'ai da dama
ai yaushe ya fito ai sai ka lissafa idan ka aifi dan ka don ya je ya yi gemu ya rarfe ya tafiya don ya je gidan wani abu ne ai za ka duba ka tabbatar da cewa duk wanda suke gurin wanda yanzu aka ba su mukamman mutum ɗaya ne zan cire maka wai ba dan gidan tsohon mataimakin shugaban kasa ba wai daga cikin su
ta bai mu taba wani batu jihar Adamawa dai kamar yadda ake jiha ce da Allah albarkace ta da manyan mutane amma koyaushe aka tana dambarwar siyasa in wannan ya kare wannan shigo suna ganin kamar cewa shi hannu jihar ma ci gaba na farko Ahmad Lawal da yau ga ka ga bangarorin da ke jayayya ko kuma ga bangarorin da ana ganin kan cewa su ka iya kawo matsala a sabon tafiyan nan me zaka fadawa ga ka ga Bindo ga kuma shi Atiku
abinda zan fada ka san duk lokacin da muke campaign ma in ka duba na sha fada na ce makananan mu kananan mu muke ja fitina Adamawa karka kara karka rage kuma mu muke hada manyan fada tsakanin su ai gwamna ya sha fadan yaje campaign yana ga mutane shi fa a campaign da yake na bai da ubangida ubangida shi shine Allah sai kuma talaka za su bashi kuriya wannan ba so dai ba so duk da muka ji campaign abin da yake fada duk haka yau wani ya fito yazo ya ce maka wai shi ubangidan shi ne a siyasa bai mar adalci ba wannan maganar gaskiya ne amma ina so in ga maka sani cewa shine shi Umaru Bindo Jibrilla talaka sun zabe shi da ikon Allah a general election kuma yana da niyyar jama'a talaka aiki kuma yace dukkan mutanen nan guda biyu da suke ake ada suke magana nan iyayen shi ne ba wai magana iyayen gida ba ya dauke taka su ka haife shi kuma dukkan su zai musu biyayya daidai gurgurdo da Allah ya bashi haka ni ina so in ja mu mutanen ƴan siyasan jihar Adamawa abubuwa da muke na hada wannan fada ba zai kai mu gaba ba saboda kullun idan ana fada ba inda zamu je in ka duba yanzu sai ka samu ya mutane da suke gidan Atiku da mutane suke gidan Yaku a kullun ba su ga cewa an shirya saboda idan suka ga an shirya maybe bukatar su ba zai biya ba ko mu kana da yasa samu muke wannan abun
to
kira da nake shine ni ina kira ga gwamna ya sani duk wani babba ba masu biyu ba duk wani babba dake Adamawa ya dauke shi tamkar uban shi kuma ya je ya nemi shawara saboda shawaran da wannan zai baka da shawaran da wancin zai baka sai kai kaje ka zo na matsayinka na gwamna kai tunani wanne zaka dauka ne zaka rai don haka ba wai su biyu kadai ba ba magana Atiku da Yaku muke ba muna magana dukkan da taban Adamawa idan Bindo ya haka ya tabbata ya hada kan manyan nan gaba daya ina so tabbatar maka maganar fada da kuma ina so kira shi ya daina karban gulma a zo a ce mishi kam na Yaku sun ce ba za su shi a'a kam na Atiku sun ce ba za su shi in ba ya daina wannan ba wallahi shi kan kashi ba za ba shi mai mulkin ba don haka ni abin da nake so ga mu shine duk mutumin da yazo ce wani baya so na ka ce ya je ka je ce mishi je ka Allah ya mishi albarka mulkin na Allah ya bani kuma zai abin da Allah ya ce ya sa ni akai in sauki aikin da bani amma in bai hana masu kawo gulman nan ba suna kawowa wallahi shi ba inda zai je
to ku Hussein ka ji abin da ya fada yau din ne me zaka fada musu
ni shawaran da zan bayar ai Amin Lawan ya manta ai waɗanda suka kawo fitina a Adamawa har aka wayi gari aka ce kudi an rasa naira miliyan 80,000 da wani abu a binciken kwamitin Babu Umar, fada ne da aka rinka a gidan Yako, fadan jam'iya, fadan wannan munafurci tsakanin wannan da wannan a cikin gidan. Duk abun da aka sa ya sa mutum aiki a kai ya je ya duba kafin in ya baba da aiki ya rinka bi yana duba domin ya tabbatar da an yi aiki da adalci, kuma ya rungumi talaka hannu biyu ya bude kofan gidan shi ya samu rana a sati ko a wata ko kuma so uku a rinka budewa domin talakawa su rinka zuwa yana sauraron kukansu ba wai waɗanda aka bawa matsayi ba. Na uku, shugabannin Adamawa ya duba matsayinsu, kowa yana da matsayin shi. Akwai wanda yake da national connection, akwai wanda yake da international connection wanda zai iya kawo mana albarkatun waɗansu ƙasashe domin Adama ta bunƙasa, gurin kamfanoni ta bunƙasa, ko mutum yana APC ko mutum baya APC, duk wani jam'iyyar da kake in kai dan Adamawa ne jam'iyyarka guda ɗaya ne abinda zai kawo Adamawa ci gaba.
To jama'a, kun ji yadda da muka fafata a cikin shirin na tsaka mai wuya a tsakanin wasu kososhi ko majigogi a jam'iyyar da ke mulki a jihar Adamawa, to jam'iyyar APC. To muna godiya ga shi Alhaji Ahmad Lawal wanda ma shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta APC Adama, da kuma ɗaya daga cikin ƴan ganika shine Atiku Abubakar, wato yana nufin Honorable Hussein Gambo. Muna fatan kanciya kamar yadda suka zo, muka ba fata za a koma gida lafiya, da fatan kuma ku masu sauraro za ku ci gaba da sauraron sashen Hausa na Muryar Amurka. Naku Ibrahim Abdulaziz.
To gaishe ku malamai, to wannan shine ƙarshen wannan muhara kan batun jihar Adamawa akalla dai a yanzu. A makon gobe Allah ya kai mu Kano za mu leƙa mu ji tasirin rigimar kan batun kashe kusan naira miliyan 200 wajen yi wa gidan mataimakin gwamnan jihar Kwaskurima.
Mala Ali ba ta yi ma gidan da yake ciki ya fi wannan wanda yake ciki ba, to in haka ne ba sa tattalin ba a nan ya zauna a wanda yake ciki ya so kuɗin a zuwa sa su cikin wani sashen da zai taimaka al'umma da yake al'ummar jihar Kano da ƙasa gaba ɗaya.
Mala Ali, ai tsarin mulkin da ya ba kuma aka kira shi mataimakin gwamnan Kano, wannan tsarin mulkin ne ya ba shi dama a tanadar mushi gida, a tanadar mushi office, a tanadar mushi kuma aikin yi, wannan duk tsarin mulki ne ya ba da wannan damar. Mala Ali, ai wata gwamnatin ko gas sabu ba gidan da gwamna zai mataimakin gwamna zai zama ko gas sabu tana kashe fayda wannan kuɗin.
Amma idan Adama fito da irin wannan a kawai Kwaskurima gida za a kashe miliyan 180 ɗan shara an ce su je su zauna sai an tantance su 2000, kuma asibitoci da suke buƙatar magani wa'ansu lafiya suna ba da kuɗi, wa'ansu wurare ana so musu magunguna.
To haka ne, to sai a tsamari zuwan wannan muhawara kan jihar Kano in Allah ya kai mu mako mai zuwa daidai wannan lokaci. Yanzu bari mu yi bankwana tare da godiya ga bakinmu na Adamawa, Lawan Ahmed da Honorable Hussein Gambo Bello na Kura, tare da musamman kuma wakilinmu na can Adamawa ɗin Ibrahim Abdulaziz da ya ja igiyar wannan muhawara ɗin da muka ji. A madadin su duka ne ni Adi Mustapha Sakwato a Washington.
To kafin mu karkar wannan shirin ga takaitattun labarai.
Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kirata hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya mai manufar kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar ta shafe watanni 20 tana yi. Aƙalla mutane 22 ne suka mutu, fiye da mutum 120 kuma suka ji rauni a sakamakon wata fashewa ko tashin bom jiya Litini da dare kusa da wani wuri da ke da farin jinin 'yan yawon buɗe ido a Bangkok, babban birnin ƙasar Thailand. Masu ayyukan ceto za su kutsa cikin wani wuri mai mawuyacin fasili a yau ɗin nan Talata don kaiwa ga tarkacen wani jirgin saman jigilar matafiya na wani kamfanin Indonesia mai ɗauke da mutane 54 wanda ya faɗi kan wani tsauni ranar Lahadi.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro, sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu, misalin ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya, muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani sabon shirin. A lokacin za ku ji kokawar da direbobi suka yi akan yadda hanyoyin Najeriya suka lalace. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC, Jummai Ali ce ke cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.